أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدونا يمتشي نرانر السبر شرند بير قوتن المحرم هجر المنزو صلى الله عليه وسلم دمودين تليه ردع شرند ترى wanda kuma shi ya daidai da biyu ga watan biyu shekarar miladiya ta 2008. A wannan karatu namu na mako a cikin wannan littafi mai suna At-Tajridu As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih, wallafar malamin nan Zainuddin Ahmad Ibn Abdul Latif Az-Zabidi, wanda ya rasu shekarar hijira ta 1893 a kasar Yemen. Wannan kuma shine majalisin mu na 63, inda muke cikin karatun Kitabul Ilmi. Mun zo kan hadisin Abu Hurairata, Allah ya kara masa yarda. Yace an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala innan nasa yaquluna. Abu Huraira yace lalle mutane suna fada, suna cewa aksara Abu Hurairata ya yawaita hadisai. Walaula ayatani fi kitabillahi, ba dan ayoyi guda biyu ba da suke cikin littafin Allah, ma haddastu hadisan, da ban bada koda hadisi ɗaya ba. Thumma yatlu, sannan sai ya karanta fadar Allah. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Allah madaukakin sarki yace lalle wadanda suke boye abinda muka saukar min albayyinati, na daga bayyanannun ayoyi, wal huda, da shiriya, min ba'di ma bayyannahu linnasi, bayan mun yi bayanin sa ga mutane, ulaika, to waɗannan masu ɓoyewar, yal'anuhumullahu, Allah yana tsine musu albarka, wa yal'anuhumul la'inuna, mala'iku masu tsinuwa suna tsine musu. Illa allazina tabu, sai dai waɗanda suka tuba, wa aslahu suka gyara halayensu, wa bayyanu suka fito suka bayyana gaskiya, fa ulaika atubu alaihim, to waɗannan zan yafe musu in karɓi tubansu. Wa ana tawwabur rahim, ni ne mai yawan karɓar tuba kuma mai jin kai. Abu Huraira ya ce ba dan waɗannan ayoyi guda biyu ba ko hadisi ɗaya ba za a ji daga bakina ba. Inna ikhwanana min almuhajirina, ya ce ‘yan uwanmu waɗanda suke sun yi hijira daga Makka zuwa Madina, kana yashghaluhumus safqu, kullu cinikayya bil aswaqi, a kasuwanni ya shagaltar da su. Wa inna ikhwanana, su kuma ‘yan uwanmu, min al’ansari, na daga mutanen Madina, kana yashghaluhumul amalu fi amwalihim, aiki a cikin dukiyoyinsu ya shagaltar da su. Wa inna Abu Hurairata, lalle shi kuma Abu Huraira, kana yalzamu rasulullahi, ya kasance yana lizimtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, li shaba'i batnihi, yana mai gamsuwa da ƙoshin cikinsa. Wa yahduru ma la yahduruna, yana halartar majalisan da ba sa halarta. Wa yahfazu ma la yahfazuna, yana haddace hadisan da ba sa haddacewa. Wa anhu, daga shi dai Abu Hurairata din radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yarda, kala yace qultu, nace ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, inni asma'u minka hadisan katiran, ni nakan ji hadisai masu ɗimbin yawa daga bakinka, an sahu sai kuma ummanta. Kala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ibsit ridaaka, shimfida gwadanka. Fabasattuhu, sai na shimfida. Fagharafa biyadaihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kamfata da hannayensa biyu. Thumma qala, sai yace dummahu, wato rungume wannan gwado zuwa kirjinka. Fadamamtuhu, sai na rungume shi zuwa kirjina. Fama nasitu shay'an ba'du, ba'dahu, daga ran nan ban taba manta wani abu kuma. Wa anhu, shi dai Abu Hurairata din dai radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yarda, qala, yake cewa hafiztu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa a'aini, na haddace birgami guda biyu na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma, birgami na farko, fa basastuhu, wannan na yada shi. Wa amma al-akhar, amma dayan, fa law basastuhu, da na yada shi, quti'a hadha al-bul'um, da an katse wannan makoshin. Abu Hurairata, Allah ya kara masa yarda, daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi fice wajen yaɗa gadan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wa duniya. Abu Hurairata shi ne wanda yake hafizus sahaba, da Allah maɗaukakin sarki ya bashi hadda ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da kowane ɗaya daga cikin sahabbai. Sunan shi Abdurrahman ibn Sakhr, mutumin Yaman ne daga ƙabilar Daus, ɗaya ce daga cikin manya-manyan ƙabilu na Yaman, ƙabila ce mai daraja, mai matsayi, mai ɗaukaka a cikin ƙasar Yaman. Shi daga wannan gari ya zo ya aboci annabi sallallahu alaihi wasallama, ya shahara da alkunyarsa Abu Huraira. An yi saɓani wajen sunansa, akwai maganganu daban-daban na malamai da suka yi wajen tantance sunansa. الامام النووي اشكي للتفسير تهذيب الاسماء والاثار تهذيب الاسماء واللغات يا كاو كوتن كوتن قولي 31 ابو 33 كو ده 4 وجن سنن ابو هريره سمين الحلبي شي يا كاو سما ده هكا ما يا كاو وجن 40 ده ان كاي تو اما دكانن ودانن سابانني ده اكاي سامو نا سنايانسا ابن حجر yana cewa ana dunkule su za su koma zuwa ga kauli guda uku. Wato ko dai sunan shi Abdurrahman, ko kuma sunan shi Waimir, ko kuma sunan shi Abdullahi, ɗaya daga cikin sunayen nan guda uku su ne aka za a iya mayar da sauran saɓanin gaba ɗaya, su ne suka fi ƙarfi. Ko Waimir ko Abdurrahman ko Abdullah. يا مسلمتا باين طفيل ابن عمر الدوسي وني daga cikin ɗan ƙabilar su yazo ya musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ƙabilar sa ƙabilar Daus ya kirawo ta zuwa ga musulunci a lokacin suka mika wuya suka musulunta suka zo Madina su wajen 70 ko 80 daga cikin su har da Abu Huraira yayi hijira zuwa Madina shekara ta 7 yayi riski annabi sallallahu alaihi wasallama a Khaybar ya lizunci annabi sallallahu alaihi wasallama har Allah madaukakin sarki ya karbi ran annabin sa sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ci gaba da zama har zuwa shekara ta 58 bisa kauli mafi rinjaye a cikin maganganun da aka yi na rasuwarsa shekarar rasuwarsa wasu suke da 58 wasu suke da 9 wasu suke 60 wasu suke 61 to amma dai magana mafi karfi mafi inganci Abu Hurairah ta Allah kara masa yarda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 58 wanda ita ce magana da mafi yawanci malamai suka ambata. Abu Hurairah kamar yadda za mu gani a cikin waɗannan hadisai da muka karanta ya samu wata alfarma da martaba daga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi masa na cewa Allah ya bashi hadda. Allah ya sanya masa san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciya. Ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallama ba dare ba rana ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a majalisan da yake koyaushe. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna majalisi to za a samu Abu Hurairata a wannan guri. In annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita kasuwa ya bi bayan shi, in ya fita ya kai ziyara ga wani mara lafiya, Abu Huraira yana tare da shi. Abu Huraira ya zama mutum ne mai yawan tambaya, mutum ne sa'ulun, mai yawan tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk abinda bai gane ba, duk abinda ya rikice masa, baya shiru da bakinsa sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yana da matsalancin kwadayin ya ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, har shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya fahimci haka tattare da shi, kamar yadda muka karanta a cikin wannan littafi a can baya, hadisin da shi Imam al-Bukhari da waninsa suka ruwaito, cewa Abu Huraira yana cewa qultu ya rasulullahi man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah, ya ma'aikin Allah ranar gobe kiyama wane ne zai fi samun dacewa ya ci nasara ya riba cike tankara da gobe kiyama. Manzo Allah ya budi baki ya ce laqad zanantu ya Abu Huraira an la yas'alani an hadha al-hadith ahad awwala minka, daman abinda nayi tsammani babu wani wanda zai riga ka tambaya ta wannan hadisi. Lima ra'aytu min hirsika 'ala al-hadith, saboda yadda naga tsananin kwadayinka naka ji hadisi. Yana daga cikin kwadayin Abu Huraira, kamar yadda malamai suka faɗa, har yakan ma je ya ji hadisi daga wani wanda shi ya fi shi yawan hadisin. To idan ya ji hadisi ya kubuce masa, to yakan karba hadisin daga wanda yake aqallu minhu riwaya, wannan shi yake nuna kwadayin mutum ga ilimi, a ce bai tsaya ma akan wanda yake sama da shi ba, a'a zai karba gurin wanda yake daidai da shi, zai karba gurin ma wanda yake na ƙasa da shi. Ilimi duk inda ya samu karbar sa ake, ba a abin nan kyamarsa ta ko ina yanzu. Wannan kuma ita ce alamar da take nuna cewa mutum da gaske mai neman ilimi ne. Haka Abubakar ibn Khuzaima yake faɗa cewa yana daga cikin kwadayin Abu Hurairata akan ilimi, yakan ruwaya ma daga wanda yake mafi karancin hadisi daga gare shi, saboda kwadayinsa bisa ga ilimi. Har ma ya yi ruwaya daga Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi, duk da cewa ya fi Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi hadisai nesa ba kusa ba. Waɗannan hadisai da muka karantawa suna nuna mana haddar Abu Hurairata ɗaya ne daga cikin mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haddarsa mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuka gani dai a wannan hadisi. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi masa addu'a, ya bude ainihin burga abin nan gwadansa, ya shimfiɗa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya yi ishara da hannunsa kamar ya kamfato wani abu yana zubawa cikin wannan gwado, sannan ya ce ɗauki gadon abin nan mayar da shi ƙirjinka, sashi a kan ƙirjinka. Abu Huraira ta yi wannan daga ran nan bai kuma manta wani magana da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira zamansa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama zama ne da ya yi na kwadayin ilimi, na ya ji hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara ilimi, ba zama ne da ya yi na ya tara dukiya ba, dukiya ba ta gabansa. Shi ya sa ma Abu Lu'ayb ya ruwaito a cikin littafin Hilyatul Awliya da kuma kyakkyawan sanadi daga Sa'id ibn Abi Hind, shi kuma daga Abu Huraira ta Allah kara masa yarda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Abu Huraira ta wata rana, ya ce ya Abu Huraira ala tas'aluni min hadhihi al-ghana'ib mimma yas'aluni ashabuk, kai ban taba zan ka zo ka tambaye ni baka wani abu daga cikin wadannan dukiya ta ganima ba kamar yadda abokanka suke yi. To bai taba ga Abu Huraira ya kwankwasa gida ya ce ganiman nan da aka kawo da Allah yana da irin bukata a san masa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban taba ga kai haka ba, shine sai Abu Huraira ya ce as'aluka an tu'allimani mimma 'allamaka Allah, ni abinda nake roƙonka ka sanar da ni daga cikin abinda Allah ya sanar da kai, ka sanar da ni daga cikin, wato ilimi shine ya hada Abu Hurairata da manzo sallallahu alaihi wasallama ba tare dukiya ba, ba tare dukiya ba. Shi yasa ya rayu cikin talauci, yana kwana a ainihin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da waɗannan mutane masu talauci da aka sani da ashabu suffa, anan yake kwana tare da su. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da abinci a gidansa ya musu tayi su zo su ci, idan ba a samu ba to ya hakura. Haka yake yi wani lokaci ma, kamar yadda yake faɗa, yake cewa wani lokaci ma akan tsince shi, wato yunwa ta make shi, ya faɗi tsakanin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama da minbarinsa da masallacinsa, har ma wasu su yi tsammanin ko ainihin farfadiya ce ko hauka ne, amma kuma ba hauka bane kamar yadda yake cewa ma bi illal jo, ba komai ne ya make ni ba na faɗi ƙasa face yunwa. Wani lokaci ya ɗauki dutse ya dinga ɗaurawa a cikinsa saboda tsananin yunwa da yadda cikin yake juyawa babu komai a ciki, haka yayi ta zama in an samu ya sha, in ba a samu ba ya hakura, domin ya samu hadisan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. To shine anan a wannan hadisi yake nuna mana wato lokacin da wasu suke cewa Abu Hurairata kana yawan kawo hadisi sama da sauran sahabbai, to sauran sahabbai ba mu ji suna faɗar hadisi kamar yadda kake faɗa ba, me ya jawo haka? Shine yake cewa suna cewa ya inna nasa yaquluna, mutane na cewa aksara Abu Hurairata, Abu Hurairata yana yawan kawo hadisi, ya yawaita. Shine ya gaya musu yace walaula ayatan fi kitabillah, dan ayoyin nan guda biyu ba da cikin suratul baqara da Allah ya yi gargadi ya razanar da dukkan wani wanda zai boye ilimi, to da ba za ku ji ko hadisi ɗaya daga baki na ba. To ina sanar da waɗannan hadisai ne kuma ina yawan karantawa jama'a domin in fitar da kaina, in kubutar da kaina daga wannan la'ana ta Ubangiji da yace zai yi wa duk wani wanda ya boye ilimi. Ina kokarin kubutar da kaina ne. To amma kada ku yi mamaki ku ji cewa ina da hadisi sama da yadda da dama daga cikin muhajiru da suke da shi, ko da dama daga cikin al'ansar suke da shi. Yake cewa inna ikhwanana min almuhajirin kana yashghaluhum as-safaq, kana yashghaluhum as-safaq bil aswaq, ce ƴan uwanmu da suke mutanen Makka waɗanda suka yi hijira zuwa Madina, kulle yarjejeniya ta kasuwanci, ciniki, saye da sayarwa ya shagaltar da su a kasuwa. Mun san mutanen Makka da suka yi hijira harkar kasuwanci suka shiga, su ba in gari bane, ba su da gonaki, don haka abinda suke da shi sai su tafi kasuwa su saye su sayar, shi yasa suka shahara da harkar kasuwanci. Su kuma mutanen al'ansar, mutanen Madina, su kuma tunda yan gari ne suna da gonaki, abinda suka fi shahara da shi harkar noma. To shi yasa yace almuhajirin, mutanen Makka kana yashghaluhum as-safq bil aswaq, to kullu yarjejeniya ta ciniki wajen saye ko sayarwa, wannan ya shagaltar da su a kasuwanni. Wa inna ikhwanana min al-ansar kana yashghaluhum al-amal fi amwalihim, su kuma ƴan uwanmu waɗanda suke daga cikin mutanen Madina, al-amalu aiki fi amwalihim, amwalihim ana yana nufin gonakinsu, wato aiki a cikin gonakinsu, wato noman gonakinsu, wannan shine yake shagaltar da su, ya zama na lokacin da za su tafi, waɗancan za su tafi kasuwa, waɗannan kuma za su tafi gonakinsu. Ni kuma ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci ko a gidansa ko a tafiye-tafiyensa. Wa inna Abu Hurairata, yake cewa shi kuma Abu Huraira yana magana da kansa, ce shi kuma Abu Huraira kana yalzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yana lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallama li shiba'i batnihi, ay muqtani'an bi shiba'i batnihi, yana mai wadatuwa. Abin da ta dauke ko wadatuwa da abinda ya samu wanda zai cika masa ciki, wato baya neman ƙari sama da abinda zai ci ya koshi, in ya samu ya ci, in bai samu ba ya hakura. Wato zamansa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba zama ne na tara dukiya ba, duk da gashi ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ganima da dukiyar sadaka, amma bai taba cewa ya rasulullahi a yammun daga cikin wannan ganima ba, abinda kawai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya shafi ilimi, har manzo Allah shi kansa ya fahimci haka, ce ban taba ganin mai kwadayin hadisi kamar ka ba, kuma ni tunda nake baka taba roko na wani abu na ganima ba, kamar yadda ƴan uwanka suke roko na. Saboda haka ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallama li shiba'i, wannan lamun din a wani guri ta zo ala shiba'i batni, maimakon li ala, malamai suka fassara ta da matsayin hal, ma'ana muqtani'an bi shiba'i batni, ina mai wadatuwa da abinda na kai cikina, bana buƙatar tarawa, bana buƙatar in fi kowa kuɗi. Wa yahduru ma la yahdurun, ina halartar majalisin da su ba sa halarta, lokacin da su suka tafi ta kasuwa ni ina. Wa yahfazu ma la yahfazun, ina haddace abinda ba sa haddacewa, saboda shi ya samu wato ainihin addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da cewa Allah madaukakin sarki ya bashi wannan kwanya din sai ya rike duk abinda zai je daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda yazo hadisin gaba, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ya shimfida gwadansa lokacin da ya kokawa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yana ji baya rikewa, yana ji baya, yana mantawa, saboda yawan abin da yake ji dole ya manta wasu. koyaushe yana zaune, koyaushe aka zo aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fatawa, ko wani abu ya gitto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani, shi yana zaune duk ake yi waɗannan abubuwa. Ba wani abu ne da zai ji jefi-jefi bare a ce ya ji yau don haka abu ɗaya ya ji yau, gobe wataƙila ba zai ji ba, wannan da ya ji yau ya ta nana tashi sai kuma ranar da ya sake sauraro. A'a, wannan abu ne da yake jin shi ko da yaushe, kullum yana zaune, kullum da shi ake fita a shiga. Saboda haka lallai zai iya jin wani abu ya riƙe wani kuma ya manta. To shi ne ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga halin da yake ciki. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shimfiɗa gwadansa, ya shimfiɗa fagarafa biyadaihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kamfata da hannunsa, ya yi kamfata da hannunsa, wato ishara zuwa ga kamar an ɗebo wani abu haka an zuba a cikin gwadon. Sun maƙala, sai ya ce wa Abu Huraira, don maho, ɗauki wannan gwadon ka ɗora a kan ƙirjinka, ka rungume shi a ƙirjinka. Faɗa mamtuhu, sai na rungume shi, fama na situ shai an ba a gaho, tun daga ran nan ban ƙara manta wani abu ba. Wannan shi ne Abu Huraira, kamar yadda wannan hadisai suka yi bayanin kansa. Kuma shi ya fi kowa cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama haddace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da yaɗa su. Imam al-Bukhari yana cewa malamai 800 sun ɗauki ilimi daga bakin Abu Huraira, 800 min ahli al-ilm rawaw an Abi Huraira, to su 800 duk sun ɗauki ilimi daga Abu Huraira. Abinda Baqiy ibn Makhlad, al-Imam Baqiy ibn Makhlad ya rubuta a cikin littafinsa al-Musnad, ko gabatarwar littafinsa al-Musnad, wanda al-Imam Abu Muhammad ibn Hazm ya tattara a risalarsa na hadisan Abu Hurairata da aka ruwaito ya ji su daga Annabi sallallahu alaihi wasallama 2374. Babu wani sahabi da aka ruwaito hadisai masu wannan adadi daga wajensa in ba Abu Huraira ba, 2374. Don haka Abu Huraira ya yaɗa iliminsa da dama, ya yaɗa iliminsa da dama. Zaka cewa ya rasu wato shekara hijira tana ainihin 58, wato ya wajen shi tun daga lokacin da ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta 7 bayan hijira. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bar duniya bayan shekara 3 da haduwar su, ko to kaga shekara nawa yayi na karantarwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duniya? Ga kumanta 58 bayan hijira. Arba'in ne da wani abu ko? Ai, bai kai da takwas, zai ta kai da takwas? 48, na. Shekara 48, cire 10 kawai za ka yi. Shekara 48 sai yana karantarwa. Kaga za a kwashi hadisai daga wajensa ba kaɗan ba. Ce malamai wajen 800 duk sun ji hadisai daga bakin Abu Hurairata, ashe kaga dole iliminsa ya yaɗu sama da sauran. Saura daga cikin manyan sahabbai daga waɗanda suka bar duniya da wuri-wuri, ba su yi tsawon rai ba irin yadda Abu Huraira ya yi, sai kuma waɗanda suke sun shagalu da harkan mulki kamar sayyidina Abubakar, sayyidina Umar. Sayyidina Abubakar na farko da ya bar duniya da wuri, yaushe ya rasu? Hijira tana da 12, shekara biyu kawai ya yi. Sayyidina Umar ya rasu shekarar hijira tana da 23, ya bar duniya. Saboda haka kaga waɗannan manya-manyan sahabbai ba su kai daɗewar Abu Huraira a raye ba. Shi ya kai har shekara hijira tana 58, wasu ma malaman suna kai ta har 60, har 61. Haka ya wanzu wato bayansu lokaci mai tsawo. Saboda haka kaga iliminsa zai yaɗu sama da wanda ya mutu da wuri-wuri. Koyaushe wanda ya wato bai jima ba da fara yaɗa iliminsa ya rasu, iliminsa baya yawa a doron ƙasa sama da wanda Allah ya ba shi tsawon rai. zai dade yana ta karantarwa zai dade yana ta karantarwa musamman Abu Huraira kaga abin da yake nuna yana jin tsoron wasu ayoyi guda biyu a cikin Alkur'ani kar su shafe shi shi yasa kaga koyaushe karantarwa zai don haka hadisan sa suka fi na kowa yawa akwai hadisi a cikin Sahih al-Bukhari Kitabul Ilm da jimmun wuce shi abun wuce shi a wajen Kitabatul Ilm inda yake cewa babu wani cikin sahabbai da yafi da yawan hadisi illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu yaktub wa la aktub sai abin da ya kasance na daga Abdullahi dan Amr shi yana rubuta ni ba na rubutawa to nan malamai suka ce wannan abin da yake nunawa ko dai ka dauka istisna munqati ne ko ka dauka muttasil ne saboda sanin kowa ne hadisan Abu Huraira sun dindinka na Abdullahi dan Amr sun dindinka su yawa to amma kuma gashi ana yana nuna kamar Abdullahi dan Amr ya fi yawan hadisi shirya malamai suka ce ko da ya zama togaci yadda ya illa ma kana wannan istisna ne munqati wato lakin kana Abdullahi bin Amr kana Abdullahi bin Amr yaktub wala aktub wato can ya bada labarin cewa ba wanda ya fi kai shi yawan hadisi amma ba rubuta yake ba sai dai shi kuma Abdullahi dan Amr yana rubutawa to kaga ba alaka tsakanin maganar sa yana rubutawa da maganar sa cewa bai kowa ya fi kowa yawan hadisi shine wannan ma'anar al-istisna ya zama al-munqati in ka ce al-muttasil ne to zaka iya cewa da farko tsammanin sa ya fi shi yawan hadisi shi yasa ya faɗa don ya ga shi yana rubutawa shi ko ba ya rubuta dole wanda yake ya rubuta abubuwa ka fasa cewa kai ya fi kai da kawai a kwakwalwa kake riƙewa daga baya kuma ta bayyana cewa ba haka bane zaka shi ya bada labarin abin da yayi tsammani daga baya kuma aka fahimci cewa ba haka din bane ko kuma ya kasance a gurin Abdullahi dan Amr din akwai hadisan da yawa to amma bai samu dama irin wacce Abu Huraira ya samu ba ta yada hadisai sai yawancin rayuwar Abdullahi dan Amr yayi ta ne a Masar ko a Ta'if wannan kuma garuruwa ne a wancan lokacin ba sa daga cikin garuruwan da ake tafiya neman ilimi can an fi tafiya neman ilimi Madina sama da ko'ina Abu Huraira kuma a nan ya rayu ba kowa ya tashi neman ilimin musulunci Madina yake tafiya a wancan lokacin ba a tafiya Masar ballanta na aje Ta'ifa shi kuma yawancin rayuwarsa a nan ya kare kaga iliminsa ba zai yadu ba kamar yadda na Abu Huraira ta zai yadu don haka sai a ga tarin na Abu Huraira sama da na Abdullahi dan Amr sai kuma wani ihtimali da malamai suke cewa kasancewar Abdullahi dan Amr zamansa a Masar ya samu irin littattafai na Yahudawa malaman Yahuda da na Nasara wanda ya yi da kansu ya zo da su Ta'ifa wannan watakila ta sa wasu malamai suka guji ruwaya daga wajensa don kada wani lokaci su ji wani abu daga cikin ruwayar Isra'iliya kuma su kasa tantancewa da wanda yake ruwaya ce ta hadisi saboda ko an ɗan lokaci an ɗan juma sai su kasa bambance wanne ne Isra'iliya ɗin wanne ne kuma hadisin na gaske saboda haka sai suka ma bar shi wanda ihtimal ne da Hafiz Ibn Hajar ya faɗa wanda yana da rauni saboda haka a cikin sahabbai kakaf babu wanda ya kai Abu Huraira haddar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Abu Salih al-Samman Abu Salih da kawad ɗaya daga cikin almajiransa mutumin Madina ne yake cewa kana Abu Huraira min kana Abu Huraira ahfazu ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aw min ahfazi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kakkab babu wanda ya kai Abu Huraira haddar hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Shafi'i Imam Shafi'i yana cewa Abu Huraira ahfazu man rawa hadith Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi dahrihi to a zamanin sa babu wanda ya kai shi yawan ruwayar hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam haka Imam Shafi'i yake faɗa don haka malamai da dama sun fito karara sun yi bayanin cewa cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai Abu Huraira yawan hadisai daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to ganin haka irin yadda ya kiyaye sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam mai yawa wannan ya sanya makiya addinin musulunci suka sako shi gaba domin a yadda suka fahimta rusa Abu Huraira radiyallahu anhu da kayar da shi da lalata lamarinsa da tuhumarsa da tuhunce-tuhunce na ƙarya da zubar masa da mutunci da adalci a idon jama'a wanda zai sa wani babban bango na addinin musulunci ko na ilimin addinin musulunci ya rushe. Domin da zarar aka soke Abu Huraira, to dukkan abin da ya yi dakonsa na ilimi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zube. Da zarar aka tuhume shi aka ce da shi makaryaci ne, shikenan abin da duk zai ruwaito ba za a karba ba. Ina ka'idar ilimi, musamman ilimin ruwaya, wanda duk aka tuhume shi da ƙarya ko har abada kuma za a ƙara karɓar wani abu daga wajensa. Kaga idan suka tuhumi Abu Huraira da tuhunce-tuhunce da yawa, kuma aka gaskata su a cikin wannan tuhuma, to kaga wannan hadisai da ya ruwaito masu ɗimbin yawa shikenan sun bi iska, babu wanda zai ƙara sauraron an Abu Huraira ta har yayi aiki da abin da ya faɗa. Za ka ga da yawa daga cikin marubuta Yahudawa sun yi rubuce-rubuce na ɓacin Abu Huraira da sukansa da tuhumarsa da ƙarerai iri-iri. Akwai wani marubuci da ake kira Goldzer, mutumin Germany ne amma bai Yahudan Germany, ya yi rubutu akan Abu Huraira, ya tuhume shi da tuhunce-tuhunce daban-daban. Akwai wani da ake kira Sibinja, shi ma haka ya irin wannan tuhunce-tuhunce, shi ma ya yi rubutu, shi ma irin ‘yanci ranar addini ne maƙiya Allah. Akwai wani da ake kira Mon Kremer, shi ma haka ya yi irin rubuce-rubuce yana ta tuhumar Abu Huraira da abubuwa na ƙarya iri-iri. Sannan da aka samu wasu waɗanda suke sanye da riga ta musulunci, suke nuna su ma musulmi ne, wataƙila ma ana ɗaukan su malamai ne, wataƙila ma suna da matsayi a ƙasashensu, suka yi rubuce-rubuce suka aro waɗancan maganganu na Yahudawa na su Goldzer, amma suka sa musu riga ta musulmi, suka shiga yaɗa su a cikin musulmi. Akwai marubucin nan Ahmad Amin wanda ya rubuta littattafai da yawa kamar Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam. Wannan marubuci a cikin littafin Fajrul Islam akwai inda ya magana kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tuhumi Abu Huraira da tuhunce-tuhunce daban-daban. Ya ce na farko Abu Huraira nan ashabai ma ba su yarda da shi ba. Aisha da Abdullahi ɗan Abbas sun sha ƙaryata shi, ya faɗi magana su ce ƙarya yake. Sannan suna tuhumar shi da yawan kawo hadisan da ba Annabi ne ya faɗa ba. Shi ma shi da kansa ya san haka, har ma yana kare kansa, yana ishara zuwa ga wannan hadisin da muka karanta, cewa suna tuhumarsa da yawaita yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarerayi, shi da kansa yana ƙoƙarin kare kansa. Sannan kuma mutum ne wanda yake yana tare da Banu Umayyata, don haka yana ƙirƙiro musu hadisai na ƙarya wanda ba na gaskiya ba, don kawai ya samu wani abin duniya a wajensu. Ya yi tuhumce-tuhumcensa daban-daban. Wani da ake kira Abu Rayya, Mahmud Abu Rayya, shi ma mutumin Masar ne. Wancan na farko shi ma mutumin Masar. Abu Rayya shi ma mutumin Masar ne. Ya fito ya rubuta wani littafi sunan shi Anwa ala sunnatul Muhammadiyya, wato bayani akan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma addifa anil hadith, kariya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunan littafin kenan, kaji kariya. To shi ma ya ware fasali guda sunan shi Abu Huraira, sunan fasalin kenan. Ya ci mutuncin Abu Huraira, irin cin mutuncin da su waɗancan Yahuda ba su. Abinda Abu Rayya ya rubuta a cikin littafin sa Adwa ala sunnal Muhammadiyya na zagin Abu Huraira da cin mutuncinsa da yi masa kazafi, su Goldzer ba su rubuta wannan ba. Domin irin maganganun da ya faɗa na cewa shi Abu Huraira ɗin nan tun daga sunansa ma aka fara sabani, an kasa gane sunan da iyayensa suka sa masa da babansa da babansa. Sannan Abu Huraira ta ɗin nan ba a san tarihin shi ba ma cikakke, a jahiliya me yake yi me baya yi ba a san ma asalin tasowarsa ba. Yace kuma da yawo hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, yunwa ce da talauci suka koro shi daga Yemen. Don haka duk inda ya zauna yana magana akan cewa shi fa ya zauna tare da manzo Allah ne dan ya ci, yana cewa kuntu alzabuhu ala shib'i batni, dan ina zama da manzo Allah ne dan kunko shi. Sai saboda haka Abu Huraira din nan talauci ne ya fito da shi daga garin su ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ce shi. Sannan kuma makaryaci ne sahabbai ba su yi da shi ba, shi yasa koyaushe yake kare kansa. Idan sun ce kana yawaita hadisai da mu ba mu sani ba, sai ya dinga kare kansa, ya faɗi ƙarerai iri-iri, wasu ma ƙarerai da ya ke faɗa da wani sukan da ya faɗa su kansu iyayen gidansa ba su faɗa ba. To ba komai yasa suke wannan ba illa buƙatar su ga cewa wannan bawan Allah, wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai shi ƙasa, don sun san cewa yana ɗauke da wato rasidi ba ƙanƙani ba na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya haddace na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi take aiki da shi abu ne mai yawan gaske. Idan har suka rushe shi, to sun rushe duk abin da yake ɗauke da shi, kuma kaga sun yi wa musulunci illa, sun yi wa musulunci illa. Duk hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim da littafan sunan Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah da littafan Masanid, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Ya'la, Musnad Tayalisi, sauran littattafai manya-manya na sunna, duk abin da yake cikin hadisan Abu Huraira sun soke shi. In ɗaya ya samu illa a cikin sanadi, musamman illa da suke ta ƙaryatawa, tume shi da ƙarya, to wannan abin da ya ruwaito gaba ɗaya ba za a ƙara waiwayinsa ba. Haka doka take a ilimin hadisi. In dai an ce mutum ƙarya yake, to duk abin da ya ruwaito ba za a ƙara waiwayin wannan ba, sai dai in akwai wata hanyar a ji shi ta wata hanyar, amma ba ta bakinsa ba. In ka ɗauki Musnad Imam Ahmad, za ka samu hadisa Abu Huraira su suka fi na kowa yawa a ciki, to wannan ka san bai tsoka gaba ɗaya da wannan da'awa ta cewa maƙaryaci ne an rushe shi. Shi yasa sai suka ba da ƙarfi a kan wannan, ake tuhumarsa da abin da bai kai a tuhume shi da shi ba, a zo a ce ba a san ana saɓani a kan sunansa. Sahabi nawa ne aka yi saɓani a kan sunansa? Abu Huraira ne kawai aka yi saɓani a kan sunansa. Shi kenan da an yi saɓani a kan sunan Abu Huraira, shi kenan wanda ya zama abin da za a aibanta Abu Huraira da shi ya ce a yi saɓani? Tun nawa ne za ka ga wato saboda wani laƙabi da ya yi rinjaye a kansa ba a riƙe sunansa ba, an fi saninsa da wannan laƙabin Abu Huraira, an fi saninsa da wannan laƙabin na Abu Huraira saboda wata 'yar mage da yake yawo da ita, yana ɗora ta akan bishiya da daddare da rana, kuma ya ɗauko ta haka yana ba ta abinci, shi ne mutane suke ce masa Abu Huraira. Huraira 'yar mage ƙarama, ta ce Huraira tasgir ne na Hirra. Saboda haka suka ba shi wannan laƙabin, haka sai aka mamanta sunansa. To shi kenan kuma sai shi ya tutu mai zulubinsa, shi a mai zulubinsa, shi ya ce jama'a ku manta suna. Sannan kuma aqwal din da aka yi ta faɗa din da Ibnu Hajar ya ce gaba ɗaya wasu tasfifi ne ma ake samu, in ka bayar da su za su koma ƙauli uku, su ne ƙaulin da suke masu inganci. Abu Huraira ya zo da suna Abu Shams, zalla shi ya canza masa sunansa zuwa bayan ya musulunta zuwa Abdurrahman. To shi da ake saɓani, Abdurrahman ya sa masa ko a Abdullahi ya sa masa ko Uwaibir ya sa masa. Yanzu za ka ga Abu Huraira ya fi rinjaye, ko shi kansa manzo Allah Abu Huraira yake cewa, ba yanzu muka karanta ba a cikin hadisi ya ce ya Abu Huraira, shi ma manzo Allah haka yake kira shi, duk da shi ya canza masa wancan sunan, to amma laƙabin ya riga ya bi shi. Shi ma in zai kira kansa cewa yake Abu Huraira, inna Abu Huraira, kamar yadda zan karanta. Haka yau da gobe sai ka ga cewa an manta sunan na asali, musamman ma ba sunan shi ne na yanka ba, daga baya aka canza masa sunan. To mai laifinsa kuma da zai zama abincin fuska, har a ce ba mutumin arziki ba ne saboda an yi saɓani a cikin sunansa. Sanda a zo a ce wai ba a san tarihinsa a jahiliya ba, to sharaɗi ne sai an san tarihinsa a jahiliya? Jahiliyar nan fa ba wani abin kirki ne a ciki ba. Me ya amfanin sai an san tarihin Abu Huraira a jahiliya sanda zai zama mutumin kirki? Ai galibi ba abin da ya wuce ba sa san ba tuna shi. Abinda suka yi shi a lokacin Allah bai shiryar da su ba, ba su san fahimci musulunci ba, ba sa ma san suna shi. To me dan ba san na Abu Huraira? Sahabbai nawa ne ba san tarihinsu a jahiliya ba? Suna da tili sai Abu Huraira kawai za a waro, kaga ashe a ɗauko shi a jebe shi da wannan akwai wata manufa a ƙarƙashi, dan bai sauran sahabban duk ba a jebe su ba sai shi kadai.
tana ce yana da talauci yaushe talauci ta zama abin abin nan wanda ai magana ce ta arna makiya Allah da kullun suke jifa mutanen kware da ita wa ma naraka tabaka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i fa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin ai muna ganin wadanda suke bi binka ya annabi nu ai duk muna ganin su sune kaskantattun cikin mu talakawa cikin mu saboda haka wannan magana ce ba magana ce ta wanda suke kokarin kare hadisan manzo Allah ko suke kokarin kare addini wannan su fada da addini su suke irin wannan magana tun zamanin annabi nu kaga abinda suke gaba ana wa ma annabi taridil ladina am me ba zan kori wadannan mu'minan ba dan kawai kuna ganin cewa talakawa ne to sai kore su haka lokacin da annabi mai yana su ma kafiran Makka ba ta suke sai an kori wadannan fuqara din ba sannan su musulunta Allah ya hada shi cewa la taqrudu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fataqrudahu fatakuna min adh-dhalimin Allah ya hada shi kada ka kuskura ka kore su to me ya laifin Abu Hurairah dan Allah ya shiga laka sahabi nawa ne talaka ba suna da tili ba cikin sahabbai to me yasa aka tsamo Abu Hurairah ake jifa shi wai talauci wai yazo wai yuba ce ta kawo shi kuma Abu Hurairah din da dan kabilar Daus ne kabilar Daus babbar kabila ce a Yaman kabila ce mai matsayi mai makada kabilar sa sai ta kasa ciyar da shi abinda zai ci ta kasa bashi abinda zai sha sai ya zo Madina dan ya zauna gurin manzo Allah ya ci ya sha ya kasa samun da ci da sha su kansu ai ba su iya tuhumar sa da cewa ya zo dan ya tara dukiya ba da ta suka ya zo dan ya gina kansa ya zama mai kudi gila a ce a can ba zai zama mai kudin ba amma sai suka ce ya zo dan ya ci ya sha to ba zai kasa da can kafin ya yi musulunta me yake ci me yake sha ko baya cin komai ba shan komai sai yanzu ne zai zo ya ci ya sha kuma cewa akai fadar manzo Allah kabaki ake kawo iri na abinci kaji da zabi da ya'yan tattabaru bare a ce kayan dadin da yake fadar manzo Allah ya fi na ko ina ai ba kamar wani lokaci madara ake kawo tsoron ruwan madara ake cewa gashi a kawo ita ce za a sha kuna tuna hadisin da annabi ya kawo madara har ya bashi ya ce sha yana tsaye zai sha annabi ya ce tsuguna kana son wannan magen su ku sha tare ya ce a ce to ka sha a tsaye wanda yake ya fi ta sharri shine shedan tare kuka sha lokaci madara zai sha wani lokaci ba zai zama babu ba shi ya ce har yana faduwa ba saboda yunwa wannan ma suka tuhume shi da wannan wai ba hukunci ne haka Abu Rayya ya ce wallahi Larabe ne kuma sunan shi Mahmud ya ce ai mahaukaci ne shi da kansa yana farfadiya ta hauka shi kuma yana faɗar dalilin faduwar ya ce wa ma bi illa aljo shi da kansa yunwa ce yunwa to wanda yunwa take kayar da shi ya faɗi a ce kuma wai ya zo cin abinci ne abinci ya kawo shi saboda haka suka yi ta yi masa karere Abu Hurairah din lokacin da ya zo musulunta ya baro Yaman tare da wani bawansa bawan ya gudu wani kadiminsa ya gudu Abu Hurairah ya zo ya musulunta bayan musulunta can sai aka ga bawan sai ai ga bawan Abu Hurairah aka dawo masa da shi ya ce jikana yan takafi sabilillah duniya yake so ba ya samu wanda zai kai kasuwa ba kuma ba zai aje shi masa aiki ba sai kai shi kasuwa ba zai samu wani abu ya sa aiki ba yace je kana in takafi sabilillah saboda haka tarihin Abu Hurairah na ga mutum ne wanda duk aka yarda da shi lokacin da sayyidina Umar ya rada shi wali a Bahrain bayan dawowarsa sai ya zo da kudi Umar sai ya shiga bincike ya aka tara kudi na san ka kai talaka ya aka ka samu kudi sai a bincika kyaututtuka ne da ake bani da kuma kasuwanci da nake yi sannan ya auri wata mata sunanta Busra mai kudi ce ta ce ita sai Abu Hurairah ko rijiya saboda haka ya kara samun jari lokacin da ya zo Madina Umar ya gan shi da kudi shi kuma ya san Abu Hurairah ya tunda yadda yake Hurairah ya ce ai bincike aka bincika ba abinda aka samu Abu Hurairah ya yi da cuta kuma ne ce to zo in mai da kai ce ba zan koma ba ba zan ƙara yin aikin da zai sa a tuge ni ba. Abu Huraira, yadda Abu Nu'aym ya kawo a cikin shari'a da kyakkyawan sanadi, su uku haka suke kasa da ransu gida uku, da shi da matarsa da hadarinsa. Wanda ya tashi ya yi sallah na sulusi, idan ya yi tada mai bi masa, shi ma da iya ya yi kwanta ya bace tada mai bi masa, haka suke kasa da ransu ko da yaushe suna kiyamar laifi. Wani ya zo ce ai ba Allah a zuciyarsu. Neman duniya ne ya kawo su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, don haka sun yi ta yi masa ƙarya, kuma sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi masa ƙarya, sahabbai suka kyale su. Sai Sayyidina Umar, wanda aka sani da tsanani, ya zai yi kyale Abu Huraira da sai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya? Ai ba za ta yi ba. Abinda suke faɗa na cewa Abdullahi dan Abbas ko Aisha sun ƙaryata su, duk ƙarya ne. Ba gashi inda Abu Huraira, inda Aisha ta ƙaryata Abu Huraira, ko ta kira shi maƙaryaci, ko Sayyidina Abdullahi dan Abbas ya ƙaryata shi, ba inda za ka samu wannan. Sai a littattafai da Shi'a, wanda daman su ba san Abu Huraira ɗin suke ba, banda Abu Huraira duk ma sahabban ba san su suke ba. To shi wannan Muhammad Abu Rayya ya tashi kwashe-kwashensa duk a cikin irin waɗannan littattafai da kwasowa. Ba za ka samu ya ɗauko abubuwa daga littafin Bukhari da Muslim, na Bukhari da Muslim ɗin sai ya ƙaryata, sai kuma ya ɗauko daga cikin Sharhu Nahjul Balagha na Ibn Abi al-Hadid. Ka ƙaryata Bukhari da Muslim, ka ɗauko Nahjul Balagha kuma, ko Sharhu Nahjul Balagha na Ibn Abi al-Hadid, ka ce wannan shi ne abin da aka yi ittifaƙi a kansa, kowa ya yi imani da shi. Waye imani, waye kun san ma Nahjul Balagha? To da irin waɗannan ƙarerai ya yi ta zazzagin Abu Huraira a cikin littafin, ko ba komai ba ne, riga ce ta mustashriqun ya saka, riga ce ta wancan orientalist ita ce ya saka, ya ma fi su zaƙewa. To saboda haka duk wanda za ka ji ya fito yana irin waɗannan maganganu waɗancan iyayen gidansa yake maimaitawa, maganganun su Gozer ne yake sake maimaita su. Abin da yake faɗa Taha Hussein, wani hatsabibin makahuni da aka yi a ƙasar Masar, hatsabibi kan tantirin gaske, ina jin Masar ba taɓa samun tantiri irin shi ba, musamman a zamaninsa. Shi kansa wannan littafin na Abu Rayya shi ne ya yi gabatarwa, an sa taqdim Nasirul Haqqi والفكر والعلم العالم العلامة الدكتور طه حسين ومتي مكون غسكيا متي مكون إلمي دتناني ميكو مالمي بجمي شاكندم طه حسين طه حسين تارد أبو ريا أبو ريا لأن دي قالية تمانيا مالمي manyan malamai na duniya da suka rungumi Abu Huraira suka yi imani da abin da yake faɗa, suka gaskata shi, ya ƙaryata su. Shi ya gano abin da basu gano ba, ya gano hakikanin Abu Huraira ashe maƙaryaci ne, mugu ne, wanda su waɗancan malamai basu gano ba. Shi kuma wannan bai wannan maganar fa, shi Muhammad Abu Rayya ba wani malami bane, ya shiga Azhar, Jami'ul Azhar ko Jami'atul Azhar, ya kasa cin jaraba aka kore shi. Ya zo ya je gidan jarida, aka ɗauke shi aiki irin an buga jarida yana ɗan gyaran imla'i, inda za a sa wau aka manta aka sa ra ya gyara, inda za a sa ƙala aka sa fala ya gyara. Wannan aikin aka ɗauke shi yana yi tafsir na akhfa imla'iyya. Daga nan kawai shaitan din sai yana masa huduba, ya zai ya zama wani abu, sai kawai aka ce aka samu wani babban mutum da aka yi imani da shi, kai ka rushe shi, shi ne Khalif Turab ba, kana so ka zama wani abu, to duba wani abu babba da kowa yarda da shi, duk duniya duk kafa wata an yarda da abu, kai ka sa gatarin ka rushe shi, ce kai san ba ka yarda ba. To daga nan kowa zai san ka, shi kenan sai ka ga kayi abokai, sai ka ga ana girmama ka. Shi ne ya ɗau alƙalami ya shiga wannan rubuce-rubucen, ya rubuta wannan littafi. Suɗa Hussein suka karɓi abin hannu bibi suka yi murna, an ci mutuncin Abu Huraira a ciki, an ci mutuncin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, domin abin da yake nuna hadisan manzo Allah din nan a daina dauka dukkanin su addini suka kasa hadisan manzo Allah wai akwai dinun am akwai dinun khas akwai addini wanda kowa da kowa yake bukatar yayi aiki da shi a kowane zamani a kowane gari shi kamar hadisan da suke magana akan sallah azumi zakka gaskiya amana wannan ya shafi kowa da kowa akwai addini khas hadisai ne suna magana akan wasu hukunce-hukunce amma ba lalle sun shafe mu ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu larabawa da irin yanayin da suke rayuwa a ciki mutane ne da suka taso a cikin yanayi na jahilci ga rayuwa ta dawa ga waye ya bi su a hankali ya gaya musu wasu hukunce-hukunce ba lalle bane bayan yanzu duniya an waye an kai ga wani mataki mai zurfi na ilimi na zamani an gano wutar lantarki an gano jirgin sama ana iya zuwa duniyar wata an gano hanyoyin internet kuma ka zo ka ce zaka dauko abin da aka shimfida wa larabawa a jeji ka ce shi zaka ka yada shi cikin jama'a wannan dinin khas ne nasu ne can mu za mu dole ne mu tsaya mu kuma dubi daidai abin da yake zai tafi tare da wannan yanayin da muke ciki haka ya rubuta cikin littafin sa addu'a ala sunnal muhammadiyya sunna din nan a da daukar ta sunna ce da komai ka karanta zaka dauka yayin yanzu ya shafe wannan ya shafe su ne su can mu banda saboda haka waɗannan hadisai da Imam al-Bukhari ya kawo shi a babu hifzil ilmi da yake nuna cewa Abu Hurairata yana daga cikin waɗanda suka haddace ilimi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi masa addu'a haddar Abu Hurairata mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce daga cikin mu'jizojinsa sannan ana maganar hadda wanda duk zai yi mamakin hadda Abu Huraira to bai san tarihin larabawa ba ko kuma ya sani amma ya rufe idansa ya yi mursisi yake so kawai ya faɗi sarransa duk wanda ya san tarihin larabawa a da laraba al'umma ce kamar yadda annabi ke cewa nahnu ummatun ummiya la naktub wa la nahsib laraba ba ta rubutu galibin su ummiyai ne ba ta rubutu huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan min ka ba ta rubutu wanda suke koyar rubutu ɗan kaɗan ne daga cikin su su wanda suka zama sun zauna da wasu al'ummomi ba na laraba ba to su ne suke iya koyar amma galibin su ba ta rubutu abinda suka dogara da shi ƙarfin kwakwalwarsu duk wani abin da za su yi ko za su tsare na tarihinsu to a kwakwalwa suke tsare shi nan ne banki na ma'lumat nasu duk wani abin da suke su aje a kwakwalwa da suke aje shi saboda haka mutum zai zo ya tsaya a gaban taro ya yi waka doguwa suke cike da fasaha da hikimomi da karin magana iri-iri a ji ɗaya sai ga an haddace ji ɗaya baya bukatar abaibaita ai da ka ce abaibaita ka faɗi akwai wata waka ta Umar ibn Abi Rabi'a ji dai Abdullahi dan Abbas yayi mata yarki ta ji dai mata yarki ta haka wani abu ne shahararre a cikin su suna rike a biyat waɗanda suke dogaye na al-asmu'i malamin luga din urjuza ta larabawa ana cewa ya dace urjuza za ta kai dubu dogaye waƙoƙi na larabawa malaman hadisi imamu ahmad hadisi da ya haddace hadisai nawa ake cewa Imam Ahmad ya haddace ana cewa ya haddace hadisai abinda 700,000 hadis ya haddace 700,000 Abu Zur'a ya haddace 600,000 Imam al-Bukhari ya haddace 300,000 nawa aka ce Abu Huraira ya rawaito nawa ne shi ba abu amma ta ce makaranci ne ana magana 700,000 amma amma 700,000 ya haddace da turuk ɗinsu da asanid ɗinsu haddasa na wani an wani su a gurinsu wannan shi ne hadisi ai ai ba wannan su a gurin su ba ce komai ba. To duk ya haddace nan ba da nisa ba, shehun malamin nan na kasar Mauritania wanda ake ce masa Sheikh Ahmad ibn al-Amin al-Shankiti, Sheikh Ahmad ba Muhammad ba, kusa akwai Muhammad al-Amin al-Shankiti shi ne mai Adwa'ul Bayan, akwai kuma Sheikh Ahmad ibn al-Amin al-Shankiti. Ba da nisa ba aka yi shi. Abinda yake faɗa al-Khatib Muhibbuddin al-Khatib a cikin Mujallatul Fath yake cewa ya haɗu da shi wannan mutum, ya rubuta littafin tarajumu ulama'i wa udaba'i Shankit. Tarajum ulama wa udaba'i Shankit littafi ne wanda ya tara duk tarihin mutanen Shankit. Shankit sunan gari ne a cikin Mauritania, duk mazauna garin da kabilun garin, kowace kabila haka zai danganta nasabarta zuwa can abin nan kakansu na farko cikin Larabawa. Kowace kabila haka zai dinga kawo nasabobin duk da ka, sannan ya kawo malaman da aka yi a ciki manya-manya da irin waƙe-waƙensu duk da ka yi rubuta littafin. In kana karanta littafin za ka yi mamakin a ce wannan littafin da kai aka yi shi. Ba a jima ba, dududu ba zai fi shekara 50 ko 50 da 'yan kai da barin duniya. Ga Muhammad al-Amin al-Shankiti mai littafin Adwa'ul Bayan, mai littafin Adwa'ul Bayan bai fi shekara 30 da wani abu da barin duniya ba. A nan ya zauna a garin Madina, bayan ya yi hijira da ƙasar sai ya zo nan ya zauna saboda mujawara da masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ya koyar, mutum ne bai da ko certificate ta firamare, ko certificate ta firamare bai da ita, amma a lokacinsa babu wanda ya kai ya shi a ilimi, kuma duk iliminsa a kai yake, duk abin da yake faɗa a kai yake. Sheikh Nasiruddin al-Albani yake faɗa da yake sun zauna lokaci ɗaya a nan jami'ar Islamiyya, yake cewa Muhammad al-Amin lokacin da ya zauna gaban shi yana karatu kawai wanda yake tunowa Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah yake tuna masa irin yadda yake sarrafa ilimin muka daban-daban, duk inda ya kutsa sai ka zata ba abinda ya tsaya ya karanta a rayuwar sai wannan. Littafin sa yana nan al-azbun namir min majalisi Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti fi tafsir, wanda wani malami ana kiran shi Dr. Khalid al-Sabt ya koyar da marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam a Madina, shi ya tattara littafin, shi ya tattara darussa daga kaset dinsa da ya yi na tafsiri a nan masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. In ka ɗauko littafin sifili biyar ne, in kana karanta tafsirin sai ka rantse da Allah mai wannan bayanin sai da ya kulla kansa a ɗaki ya zauna ya nutsu sannan ya rubuta wannan, ba za ka taɓa zaton cewa haka kawai ya dinga kwararo shi da kai ba. Wallahi lokacin inda wani zai samu akwai kasussukansa, ana samu za ka samu kasus ɗinsa ka jera magana, ba za ka ma gane ba, na san kuna jin ma ba za ku, da yake akwai lahaja irin ta mutanen Mauritania wacce suke karatu da ita, irin yadda za ka ga nan mutanenmu ana kwaikwayonta kun san yadda ake karatu da waƙa-waƙa ko, bayan su suka kawo mana nan haka ji ana fassara amma da waƙe kamar ana waƙa-waƙa. To da haka yake karatun, amma haka yake karatun zuba kamar ruwa. To ba tsinkewa a cikin gabatarwar da shi Dr. Khalid al-Sabt ya rubuta, yake faɗa wani lokaci ya gama karatu shi Muhammad al-Amin al-Shankiti, aka ɗauka sattin sai aka kai masa gida, sai ya sa ya ji yana karatun shi da kansa sai da ya jinjina wa kansa, ya ce wallahi ba dan na san ni ne ba, ba zai yadda ni nake wannan ba, ba zai yadda ba, idan ka dauko littafin al-azm an-namir din kana bi abinda ya shafi kuncin fiqhu abinda ya shafi kuncin nahwu da balaga da sauran ulum da qira'at da sauran su shi wanda ya aiki din yana bin irin bin kokkofi din nan in an ce wanda ya ce kaza sai ya bincika ya ga ya fada din ko bai fada ba in ya fada haka ya fada ko da rage ko da kai sai da ya bi kokkofin aikin gaba daya ci sifili biyar din nan haka ya bi su ce guri uku zai iya cewa ya samu kuskure su ma waɗannan gurare uku din shi kansa malam din ya gyara wa kansa ce akwai inda ya zo yana fadar wata qira'a ko take sa'i ce sai jingina wa Hamza ya ce amma kashe gari da ya zo maimaita irin wannan gurin sai ya faɗi jiya ya ce kaza amma ga yadda yake daidai da to waɗannan fadada ba a fadade da yinsu ba sun zo ma bayan duniya ta yi faɗi ta cika da rigingimu da wasu abubuwa da suke ɗauke hankali kun san hatta irin waɗannan motoci da rigimsu na rayuwa yana sa ƙwaƙwalwa ta kasa rike abubuwa wanda yake son ya yi hadda ba zai tsaya bakin titin nan ya yi hadda ba zai yi ba jirin motoci ɗin da ƙaransu da hayaniya ta masu wucewa ba za ta bari wani abu ya zauna a ƙwaƙwalwa kana so shiga daji ka ɗauki goran nononka ka ji wa ka kwankwada to da haka su ma suka yi wannan karatun don haka wanda yake karanta tarihin irin waɗannan har zai zo yana mamakin wa'ance Abu Huraira ya haddace hadisai da yawa har yanzu yana cewa alamar makareci ne saboda haka duk abin da za a soki Abu Huraira da shi ko dai ya zama na abin ba na suka ba ne ka ce mai talaka talaka ma kan abin suka ba ne ko ka ce an kasa rike sunansa ana ba laifinsa ba ne ko kuma ka samu abin wato abin da za a yabe shi nema da shi sai kuma a juyar da shi ya koma suka a ce ya haddasa hadisai da yawa to kuma maimakon ka yaba masa sai kuma ka soke shi da ya haddasa hadisai da yawa ko kuma ka samu abin ƙarya ne ma babu shi amma a ɗauko a ƙaƙaba masa don ana son a ga cewa an ci mutuncinsa saboda haka Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda sahabi ne daga cikin manyan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi aikin ba da kariya ga wannan addini ta hanyar ruwaito waɗannan hadisai waɗanda da su ne muke yi wa dukkan wasu masu tallar bida Abu Laliya a yawanci za ka yi Abu Huraira ta har dole ba su faɗa Abu Huraira ce da bai faɗa ba ai kaga wannan Abu Laliyar ba za ta samu abin nan ba to ana yake cewa hafizu min annabi sallallahu alaihi wasallam wa aaini na haddace burgami guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fa basattu burgami na farko na watsa shi wa amma al-akhar falau basastuhu quti'a hadha al-bul'um ba da yadda na watsa shi da an yanke wannan makoshin anan malamai suke cewa menene Abu Huraira ya bayyana menene kuma ya shiru bai faɗa ba hadisin da ya wuce na baya Abu Huraira ya yi ishara zuwa ga wata aya ta Al-Qur'ani ya ce tsoranta ne ya sa shi yake faɗar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan aya ko kuma wancan hadisi ya nuna mana cewa Abu Huraira bai boye wani abin da yake wajibi akan sai bayyana ba bai boye ba shi zai nuna mana abin da ya boye kenan ba wanda yake wajibi ba ne na inda ya boye na wajibi ba zai ce yana jin tsoron wancan aya ba kenan an gane ko shi yasa malamai suke cewa abin da ya boye din ya shafi ahadithul fitan ne hadisai ne waɗanda suke bayanin wasu fitintunu da za su kunno kai a cikin al'umma wanda da ya zarar ya faɗa wanda yake mara gaskiya zai gane kansa ba lalle ba ne a lokacin ya faɗe su musamman ma a irin matsayinsa na mai rauni ma'ana ba wani mai mulki ba wanda zai iya ba yake da sojojin da su ba shi kariya wasu malamai suka ce abinda bai faɗa ba babu shakka akwai masu iya faɗarsa a lokacin za mu ga lokacin da sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda zai fita yaƙar khawarij a Nahrawan ashe ta kawo hadisan yaƙin khawarij sannan wasu sahabbai suka taya shi kaga waɗannan hadisai a hadithul fitan ake ce musu ba hadisi bane waɗanda al'umma take buƙatar su a nan take domin yin aiki da su na yau da gobe. Don haka yana ganin a wannan lokacin da ake cikin fitintunu da za a ji shi yana faɗar wani hadisin da ya saba ma wancan bangaren sai su yanke masa wuya. Shi yasa wasu malamai suka ce abinda yake faɗar ya ɓoye a nan a hadisul fitan, wasu kuma suka ce a irin abinda aka keɓe Huzaifa da shi na sanin sunayen munafukai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓe sayyidina Huzaifa ibn al-Yaman da sunayen wasu munafukai har sayyidina Umar yana kiran shi ya ce dan Allah ina haɗa ka da Allah. Manzo Allah ya faɗi ne a cikin sunayensu, ya faɗi suna na Huzaifa. Yana zamewa yana matsa masa ƙarshe ya ce zan kai kaɗai zan faɗa kuma ba zan ƙara gaya kowa ba, kai dai ba ka ciki. To wasu suna cewa irin waɗannan su ne su ma abin nan Abu Huraira ya ji wasu da zai faɗa to da za a iya samun wani wanda zai yi ta'adda a kansa. To kaga ashe ma duk abin da ake faɗa ya yawaita ɗin akwai ma wanda bai faɗa ɗin ba. To sannan idan muka koma wancan hadisin na farko inda yake cewa innan nasu yaquluna, za mu ɗauka sahabbai da suke faɗa masa wannan maganar? Me yasa? A cikin hadisin a ƙarshe yana cewa inna ikhwanana minal muhajirin, kaga ba cikin muhajirin suke. Sannan ya ce wa inna ikhwanana minal ansar, kaga ba cikin ansar ba. Saboda haka wasu ne daban suke gaya masa cewa yaya al-muhajirun da ansar ba sa kawo hadisai irin yadda kake kawowa. Yace to ai su ansar al-muhajirun daga abin da ya hana su tsara hadisai kamar ni, al-ansar su ba ga abin da ya hana su. Kaga da a ce al-muhajirun da ansar ne suke gaya masa wannan, da ba haka magana za ta zama ba ko? Sai ce ku muhajirun kasuwa ta hana ku yin karatu, ku kuma ansar ko? Amma ba haka yace innal muhajirin inna al-ansar. Saboda haka wanda zai zama ka wasu ne daga cikin almajiransa suke faɗar wannan magana. In ma watakila za a samu wani sahabi daga cikin ƙananan sahabbai waɗanda ba su zama sun lazimci Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka lazimta ba. Sannan kuma su maganar da suke yi ba maganar ƙaryata shi ba ne, ba wai suna ƙaryata Abu Huraira ba ne, suna so su ji yaya shi ya fi su. Wannan shine abin da suke nuna, babu a cikin hadisin inda ya zo da sun ce kai makaryaci ne. Saska aksara Abu Huraira, ana ga waɗansu manyan muhajiruna ga wasu ansar, amma kai ya aka yi kafe su kamar yadda mutumin da ka yadda da shi wani lokaci ya baka labari mai ban mamaki, za ka so ka ji yaya ya samu wannan labari. Wannan ba yana nuna baka yadda da shi ba, baka amince masa ba. Saboda haka a ɗauka wai wannan hadisin yana nuna cewa sahabbai suna tuhumar Abu Huraira, akwai rashin fahimta, ko dai rashin fahimta ko kuma ganganci wanda yake ana yin shi ne domin kawai a ga an rushe sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a matakaran tsaye. Saboda haka malamai sun tashi tsaye wajen su yi ba da martani akan dukkan waɗanda suka yi ƙoƙarin shafawa Abu Huraira baƙin fenti ko su ainihin amfani da wasu ruwayoyi na ƙarya su soke shi. Malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce, daga ciki akwai rubutun Dr. Mustafa Sibai da As-Sunnah wa Makarata fi Tashri' al-Islami, wanda kai tsaye ya ba da martani mai ƙarfi ga Ahmad Amin, ya ba da martani mai ƙarfi ga Abu Rayya. Akwai littafin Sayyid Imad Shuraibini mai suna As-Sunnah wa Kitabatu A'da'iha, As-Sunnah wa Kitabatu A'da'iha da السيد أحمد الشريبيني كم مجلد يهودابي. أخوي واني أحمد مكي فيما يلد والنسافي السنة ومطائن أعدائها فيما للتافي نيدا يربو تاشي. أخوي للتافي المناظر الكيلاني في كما أكن تدوين السنة. أخوي للتافي أقرب ضياء العمري ونمسمى إيراكي للتافي السنة المشرفة. Waɗannan duk littattafai ne da aka yi domin rushe irin waɗancan shubuhohi da waɗannan suke ƙoƙarin zazzagawa a cikin addinin Musulunci, wanda a yanzu muna ganin ɗan Shi'a suna amfani da wannan. Suna amfani da wannan wajen zagin Abu Huraira. ɗan Shi'a sun shahara wajen zagin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda suka shahara wajen zagin
manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Jarir ibn Abdullah za mu karanta shi insha Allah a karatu na gaban Allah ya kai mu, tare da hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhuma wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wanda yana cewa menene hukuncin mutumin da yake sayan amfanin gona kamar shinkafa a lokacin kakarta, da nufin idan ta yi tsada ko kuma ta ƙara daraja ya fito da ita domin samun riba? Wannan babu komai, ba shi ake kira itikari ba. Itikari shine ka ɓoye abinci lokacin da ake tsananin buƙatarsa don ka fito da shi daga baya ka saida mutane da tsada. Amma idan akwai abu a gari kowa yana saya, ba wahala yayi ba don ka saya ka ajiye daga baya ka ci riba, wannan ba shi ake cewa itikar ba. Me gaskiyar cewa Abu Huraira ilimin da ya ɓoye shi ne ilimi na baɗini, kamar yadda wasu fa suke cewa. Mun dai faɗi abinda malamai suka faɗa na Allah game da abinda Abu Huraira ya ɓoye. Sauran wasu maganganu ko cewa ko wani ilimi baɗini da ya ɓoye, to shi ilimi baɗini sai a yanka ka don ka faɗa. Ko da yake suna cewa shi abinda za ka faɗa ɗin a yanka ka shi ne wannan wahdatul wujud. Shi ne wahdatul wujud, ka ce Allah komai Allah ne, kamar yadda Hallaj yake cewa rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila anta mimman ya'budu alwathana walasta halla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Yake cewa akwai gwalagwalan ilimi tattare da shi, suna nan da yawa, da zai fito da su da an ce da shi gunki yake bauta. Kuma yi gwalagwalai ne, wanda yi gwalagwalai ilimi ne za ka baza su a ce kana bauta gunki. Ya ce walasta halla rijalun musulmi da dami, da wasu mazaje musulmi a gaba ba kafirai, musulmi da sun sai halatta jini na. Ya raura akba hama ya tuna wa hasana, suna da san abinda suke yi mummuna din nan na halatta jini na kyakkyawa ne. Wai wannan abinda ya ɓoye jawharun ilimin din shi ne cewa Allah yana ko'ina, ko a Allah ko mai ka gani Allah ne, kowa ya iya zama Allah. To abinda ya saba mu taɓo wannan maganin lokaci ya karato, shi ya saba ban shiga wannan batun ba. Wataƙila in sati mai zuwa na ga da sarari ma ƙara fashin ƙwai. Waɗannan littattafai ne suka fi kyau wajen bayanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina so na san manya da ƙananan littattafai. Littattafan da aka rubuta tarihin manzon Allah suna da yawa, suna da yawa. Akwai wanda malamai ya kamata su karanta, akwai kuma wanda kai idan ba ka da wato zurfi a cikin ilimi ba za ka iya tantance ruwaya sahihiya da wacce ba sahihiya ba, kai kuma akwai wanda za ka iya karantawa. Akwai manya-manyan malamai littafai wanda su ne usul, kamar sira ta Ibn Hisham asil ce, wanda asalinta magazi ne na Ibn Ishaq. Daga baya shi Ibn Hisham ya rereye ta rubuta littafinsa wanda aka fi sani da sira annabawiya ta Ibn Hisham. Akwai kuma waɗanda suka zo daga baya suka rubuta, kamar Ibn Sa'ad ya rubuta a farkon littafin Tabaqat, haka nan Ibn Hibban a farkon littafin Al-Thiqat ya rubuta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan Al-Zahabi shi ma yana da sirar nabawiya, sannan Ibn Kathir shi ma yana da sirar nabawiya wajen sifili guda hudu manya-manya. Sannan akwai littafin Al-Halabi ko Al-Salihi, wani malami ne da ya tara, ina ji sunan littafin Subulur Rashad, littafi ne ƙato don zai kai wajen sifili goma sha, duk sira ne, amma fa shi kwashe-kwashe ne, komai rubuta yake, kawai duk abin da aka ce sira ne kawai ya rubuta. Ya so kai kuma ka je can kai ta ware-ware, ka ɗau wanda za ka ga za ka ɗauka kamar masa kayansa. Wannan babba ne da yawa ƙwarai da gaske. Sunan shi Abin Sabilur Rashad fi Siratu Khairil Ibad,
akwai littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, shi ma littafin sira ne. Akwai littafin sira annabawiya na Abdullahi ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, akwai na ɗansa na uban shi kansa Muhammad ibn Abdul Wahhab yana da sira, akwai na ɗan amma na ɗan ya fi cika sosai. Sannan daga baya akwai littafin asirar sahiha na Akram Diyawul Umari, akwai littafin asirar nabawiyya min masajiriha al-asliya na wani Dr. Mahdi Rizqallah, suna nan dai da yawa. Akwai asirar nabawiyya na Dr. Muhammad Ali Sallabi, wani mutumin Libya. Haka littafin suna da yawa. Yawa, akwai littafin Ar-Rahiq Al-Maktum, kuma ba laifi, yana da kyau. Da cewa akwai ruwayoyin da ba ingantattu ba, amma dai ba laifi za ka kawo. Sifili ba, kai mai sifili ba? Volum, ka san volum? To, ka san turancin ba, ka san Hausa ba. Wanda ya ce ya halatta ya samu wani malami ya masa da yake kyauta ta zato ya masa addu'a, Allah ya bashi hadda. Amma ba lalle ba ne addu'ar a karɓa, kamar sauran addu'o'i ne kawai ka dage. Hadan nan akwai hanyoyi da malamai suke bi wajen tsayar da hadda. Za mu yi lacca insha Allah gobe ne ko? A kan tunani a mahangar ilimi, duk da masu buga suwaye masu buga takardar nan sun buga su. Kai kana ga in ka ce ilimi ka dan rage wa abin ƙarfi, amma ka ce musulunci an dan ƙara masa nauyi. Ni ko ba haka na zaɓa ba. Tunani a mahangar ilimi, haka na ce. Saboda haka insha Allah a wannan lacca ɗin za mu yi magana a kan ita wannan ƙwaƙwalwar da take kanmu. Wato duk wani abin da kuka ga ana yi kwamfuta, kwaikwayon ƙwaƙwalwa ɗan adam ne. Ana ƙoƙari yanzu akwai ƙwaƙwalwar ɗan adam ta ba ita ce kwamfuta ba. Saboda haka akwai in wato ƙwaƙwalwar ɗan adam tana ƙunshe da abubuwa shi ne baya tsaya amfani. Saboda ya watsar da ita. Da za mu koma mu ɗauki koyarwar Alƙur'ani sai mun ga cewa wato Alƙur'ani shi ya fi kowa nusantar da ɗan adam a kan amfanin ƙwaƙwalwarsa. Insha Allahu a gobe za mu yi bayani. Gobe? A ni ba zan yi ba. Dama ai ba da karatu gobe. Aha. Wannan kuma yake cewa ya ji malam ya ce Imam Ahmad ya haddace hadisai 700,000. To ya hadisa annabi sun kai haka ne? Yawa, idan aka ce 700,000 ko aka ce 200,000 ko 300,000 ba ana nufin matani 300 ba. Ana nufin riwaya, kusan hadisi ɗaya ya rawaito shi ta hanyoyi da yawa. Ko hadisi za a rawaito shi ta hanyar 100 ba. To in suka tashi lissafi a 100 za su lissafa shi. An gane hadisi ɗaya ne amma ya zo ta hanyoyi da yawa. To in aka tashi lissafawa hanyoyin ake dubawa ko sahabban. Za a samu hadisi ɗaya sahabbai 10-20 su rawaito shi. Aka tashi za a lissafa shi a adadin sahabban. Ba adadin hadisin ba. Man kazaba alaihi Musa abinan fa laysa ba'u maqaluhu minan nar. Ya zo hanyoyi da yawa. Hadisin misali ka ɗauka hadisin Abdullahi ɗan Umar ko hadisin Ali ibn Abi Talib, to shi ma kansa wajen ruwayar tashi za a samu mutane da dama su ruwaito hadisin. To duk sanda aka tashi lissafi sai a lissafa da adadin hanyoyin hadisin, ba wai adadin shi hadisin ba. Don haka sai ga yayi yawa. Sannan suna shigar da maganganun sahabbai ma wani lokaci a lissafi din, shi ne mawqufat. Za shigar da maganganun sahabbai a lissafi din, saboda haka hadisan ba su kai haka yawa ba. Wannan kuma yake cewa me yayi kuncin mutumin da aka tambaye shi farashin wani abu sai ya faɗi fiye da haka, kamar abinda zai kai 500 ya ce 800, to ya ribar da ya samu. Idan tambayarsa aka yi nawa ya saya, sai ya ƙara kan kuɗin da ya saya, ya saya abu 500 ya ce wallahi shi 800 ya saya, to nan ya yi ƙarya. Idan kuma a kayansa ne zai sayar, dama shi ita kasuwa ana gina ta ne akan mu ma kasha, ka faɗa in faɗa.
ɗaribe rake sayarwa a wani gurin, amma shi sai ce maka 600 ko 700, wannan bai yi wa Allah laifi ba. Kaga dama kai kuma sai ka ce na da 300, kai kuma za a ce kai mai laifi kai ba, illa ya ka ce albarka, ka kama gaban kai kama nasa. Ya ga dama ce dan kara dai ko haɗu a 500 din, kaga dai ya dawo kan abinda bai gaya maka ba. Saboda ba wai sharadi bane in ana a saida abu a kasuwa 500, ni idan na taya dole a gaya min 500 din, an kara sama da haka to an yi ƙarya. A'a, ba wannan ne ake nufi ƙarya a wajen kasuwanci. Ƙarya a wajen kasuwanci ka rantse ga yadda ka sayi abu, alhalin ba haka sai shi ba, shi ne ake nufi da ƙarya. Amma maganar farashi, dama kowa yana sa farashinsa yadda yake so ne, musulunci ya ba shi dama, illa kawai dai musulunci yana son a yi sauƙi. In kana sauƙi to Allah maɗaukakin sarki shi ma zai sauƙaƙa ma cikin lamuranka. Haka musulunci yake so, baya son mutum ya zama a kullum shi a kasuwanci so yake zama wato yayi mummunan kamu. Wannan in bai sa'a ba shi ma al'amuransa sai ya zama yana gamuwa da tsauri. Ana son abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara, mai sauƙin kai wajen sayarwa, mai sauƙin kai wajen sayi. Amma ba laifi ba ne dan ya ce 800 ko da 500 ake su, don kai farashinsa ka tambaye shi ba wai farashin kasuwa ba. Ya gada ma wani ya ba shi kyauta ba kayansa ne. Menene matsayin hukuncin mutanen da suke bin limamin da yake yoyon fitsari ko wata najasa sallah? Menene hukuncin sallarsu? To idan limamin yana yoyon fitsari, yana da kyau a samu wanda baya yi, yana da kyau a samu yanto, amma sai ya zama da a garin shi ne ya iya sallah, saboda da jahilai ne. Saboda haka sallarsa ta yi tasu ta yi, don shi a wannan yanayin haka aka ce ya yi sallah. Ba yadda zai sallar sai a haka, Allah ta fattakullaha mastata'tu. Saboda haka wannan ita ce istita'arsa, shi ne abinda zai iya yi. Haka in ya yi sallarsa ta yi, wanda duk sallarsa ta yi limancinsa ya yi. Me ya hukunci hadisin manzo Allah da yake cewa babu mai san Abu Huraira sai mumin? Wannan gaskiya ne, hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sahihi ne, yana cikin sunan. Annabi ya cewa la yuhibbuka illa mu'min. Saboda haka wanda duk baya san Abu Huraira ya tuhumi imaninsa. Sai wannan shi kuma da yake magana, ban gane maganarsa ba, in yana nan sai ya gaya mun me yake nufi. Sai akwai wasu mutane da suke buga wata takarda mai dauke da sunna sak, suna sayarwa ga ƴan uwa a ahlus sunna, suna liƙawa a baburansu. Don Allah a ja kunnan su, ban san me suka yi zan ja kunnan su. To shi ɗan uwa da ya ce a ja kunnan su saboda sun ce sunna sak. Kalmar sunna sak abinda yake nufi abu sunna sak ko? Ba haka yake nufi ba? Kawai aka kaga kamar wa'azi ma yake yi. Za a wace. Za a ce a hada shi kuma? To, sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam. Ba wai sunna sak ba.